This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Asabar, ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin Tel Aviv na Isra'ila suka amayar da takaicinsu kan gazawar gwamnati na cimma yarjejeniyar da za ta maido sauran waɗanda ake garkuwa da su a Gaza zuwa gida. Masu zanga-zangar da suka rika daga tuta a yankin kasuwancin ƙasar sun rika daga falaye da ke ɗauke da rubutu da ke cewa yarjejeniya a yanzu a dakatar da yaƙin, ba za mu yi watsi da su ba. Sun rika buga ganguna suna ihu da faɗin cewa me yasa har yanzu suke cikin Gaza. Wani daga cikin masu zanga-zangar, Zahiro Shahar, mai shekaru 52 a duniya, ma'aikacin banki da ke zaune a birnin Tel Aviv, ya ce an samu damarmaki bila adadin na kawo ƙarshen rikicin, amma gwamnati ta yi fatali da su ɗaya bayan ɗaya. Shi ma wani mai fafutukar ganin an sako sauran waɗanda ake garkuwa da su da ya fito zanga-zangar mai suna Moore, wanda aka kashe kawunsa mai suna Abraham Munda a lokacin da ake tsare da shi a Gaza. Ya ce tashin hankalin ƙaruwa yake yi mako bayan mako ba tare da ganin ƙarshen shi ba. Masu caccaka sun rika tambayar dalilin da yasa har yanzu aka gaza cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin, musamman ganin cewa a yanzu Isra'ila ta cimma yawa daga cikin gurukanta a yaƙin da ya haɗa da kisan shugaban Hamas Yahya Sinwar a watan jiya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci abokan hulɗarsa da su daina sa ido suna kallo, su hanzarta ɗaukan matakan taka burki kafin dakarun Koriya ta Arewa da aka aika Rasha su isa fagen daga. Zelensky ya ankarar da shirin da Ukraine ɗin ke yi na kai hari kan sansanin da ake ba dakarun Koriya ta Arewan horo, to sai dai ya ce Kyiv na sane da inda wurin yake, to amma ba za su iya kai harin ba tare da samun umarni daga ƙawayen nata ba na yin amfani da makaman zamani masu cin dogon zango da za a iya kai hari da su har cikin ƙuryar Rasha. Zelensky ya faɗa cikin wata wallafa a kafar sakonnin Telegram a ranar Juma'a cewa a maimakon haka sai gashi Amurka ta sa ido tana kallo, Birtaniya ma ta sa ido tana kallo, da Jamus duk sun zuba ido suna kallo. Kowa na jiran yadda dakarun ƙasar ta Koriya ta Arewa za su yi galgala al'ummar Ukraine. A ranar Alhamis ne dai gwamnatin Biden ta ce yanzu haka wasu dakarun Koriya ta Arewa su 8,000 na hallare a yankin Kursk na Rasha da ke kusa da kan iyaka da Ukraine, inda suke shirye-shiryen taimaka ma Kremlin faɗa da dakarun Ukraine a nan da 'yan kwanaki masu zuwa. A jiya Asabar, sojojin leƙen asirin Ukraine suka ce an kai 'yan Koriya ta Arewa su sama da 7,000 shirye da kayayyakin yaƙi da makaman Rasha zuwa yankunan da ke kusa da Ukraine. A wani labarin makamancin wannan, Kyiv ta yi kira ga Moscow a safiyar yau Lahadi da ta samar da jadawalin sunayen bursunonin yakin Ukraine domin yin musaya, bayan da Rasha ta zargi Ukraine da yin kafar angulu ga shirin na yin musaya da yake neman jadawalin sunayen 'yan ƙasar ta Ukraine daga takwaran shi na Rasha. Kwamishinan hukumar kare haƙƙin bil'adama na Ukraine, Dmitry Lubinets, ya rubuta a shafinsa na Telegram cewa a koyaushe suna shirye da yin musayar bursunonin. Kyiv da Moscow sun rika yin musayar bursunoni akai-akai tun bayan cikakkiyar mamayar da Rasha ta yi wa makwabciyar ƙasar tata a shekarar 2022. Musaya ta ƙarshe ita ce wadda aka yi a tsakiyar watan Oktoba, inda kowane ɓangare ya maido da bursunoni 95 zuwa gida. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe wasu mayaka uku a yayin wata musayar wuta kashi biyu a yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya, cewar jami'ai a jiya Asabar. Cikin wata sanarwa da aka fitar, sojojin Indiya sun ce dakarunsu sun kama wata ƙungiyar mayaka a wani daji da ke kudancin gundumar Anantnag a ranar Asabar, da ya kai ga wata musayar wuta da ta yi sanadiyar mutuwar mayaka biyu. A wani labarin na daban, a yankin da ake takaddama a kan shi na babban birnin Srinagar, 'yan sanda da wasu masu kayan sarki sun kashe wani mayaki a yayin wata musaruta bayan dakaru sun samu na rahoton sirri a yankin dake makwabtaka inda yake a boye a wani gida dake yankin. Yan sanda suka ce sojoji biyu da yan sanda biyu suka samu rauni a yayin gumurzun. Mazauna yankin sun ce dakarun sun daka haska tocila akan gidan bayan sun yi wa gidan kawanya wani salon da dakarun inda kan yi amfani da shi a yankin mai zagaye da duwatsu. A ranar Asabar ne wani jami'in sojin Isra'ila ya ce dakarun ruwan Isra'ila sun kama wani babban jami'in Hezbollah a yankin arewacin Lebanon tun da farko a ranar Asabar. Hukumomin Lebanon suka ce suna gudanar da bincike kan ko Isra'ila na da hannu wajen kama jami'in ruwan kasar ta Lebanon da wani ayarin masu riƙe da makamai suka yi gaba da shi a yankin gabar ruwa da ke kusa da arewacin garin Batron a ranar Juma'a. Jami'an sojin sun ce tuni aka aike da wanda aka kama din zuwa yankin Isra'ila inda ake gudanar da bincike a kan shi ba tare da sanar da sunan shi ba. Jami'an sojin Lebanon biyu sun tabbatar ta kafar labaran Associated Press cewa dakarun ruwa sun sauka a Batron ne misalin kilomita 30 daga arewacin Beirut suka kuma yi gaba da wani dan asalin Lebanon. To sai dai ba a bada wani cikakken bayani kan sunan jami'in.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Hima Abdulrauf, jagora shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya musamman ma matasa a game da zaben kasar Amurka da za a gudanar a ranar 5 ga watan Nuwambar shekarun nan da muke ciki. Zaben da wasu masana ke kallo a matsayin mai cike da cece kuce wanda al'ummar kasar ba su taba ganin irinsa ba a tarihin Amurkan. La'akari da irin ababen da suka faru a yayin gangamin yakin neman zabe tsakanin 'yan takarar jam'iyyun Democrat da Republican wato Kamala da Trump. Al'ummar kasar Amurka dai za su zabi shugaban kasa baya ga 'yan takarar majalisun wakilai da na dattawa a ranar 5 ga watan Nuwamba, inda kallo ya riga ya koma ga yadda zaben zai kaya. Ko menene 'yan Najeriya ke cewa a dangane da wannan zaben? Bari mu saurari wasu matasa daga birane daban-daban na kasar.
Assalamu alaikum Ishaya. Ra'ayina shine so nake ni a bawa Harris ne don ita baka ne kuma kazan Trump ba sun buga yi haka ba. So in Harris ta samu zamu dan taimako.
Sunana Bashir Musa Usman, ina magana daga Kalaba, Nigeria. To magana zaben Amurka na 2024 gaskiya magana ce wacce take dauka hankali sosai musamman ganin yadda maganganun zabi daga bangaren Donald Trump da ita ma Kamala Harris ke daukar hankalin mutane. Trump na yin magana mai karfi kan sauye-sauyen da zai kawo idan ya koma mulki musamman dangane da tattalin arziki, tsaron kasa da dokoki da suka danganci immigration. Nan kuma bangaren Harris ita kuma tana magana akan kariya, doka da oda da kuma cigaba da kulawa da hukumar Amurkawa. Ni dai a nawa ra'ayin babu tabbaci game da wanda zai iya cin zaben saboda halin da ake ciki na jefa ƙuri'a a America da kuma yadda kowa ko na bangaren ke amfani da dabaransu. Amma duk da haka in a suna ne da gaskiya ina son a ce ita Kamala Harris ta ci saboda ina tunanin ita ce za ta iya jaddada haƙƙin bil'adama na America da kuma duniya akan Donald Trump wanda ya nuna ƙiyayyarsa ga addinin musulunci da musulmai har zuwa baƙaƙe da kuma Laraba.
Ita ma 'yan Najeriya ta shafa gomman shekaru da zama a birnin Missouri na kasar Amurka kafin ta dawo gida Najeriya don bayar da nata gudunmuwa a game da cigaban kasar ta ce.
Sunana da Tawwa Babura, aikin wannan zaɓe da zai zo a next week muna nan muna murna da zuwan shi saboda duk lokacin da aka ba wa ɗan ƙasa 'yancin zaɓe kamar an bu tuɓe masa wato kwando ne na zaɓi akan rayuwarsa ta gaba da ta al'umma gabaki ɗaya. To kai dai ya rabu kashi-kashi a game da wannan zaɓe, amma mu dai kan ba shakka inda muka sa gaba shine akan Democratic Party. Personally su nake marawa baya, muna nan muna kokari akan kafa tarihi wa ita mataimakiyar shugaban ƙasa ta yanzu da ta riga ta kafa tarihin farko, da tarihi na biyu za ta kafa ta zama mace ta farko da za ta zama shugabanmu ta America. An buɗe kofofin jefa ƙuri'a a ƙasashe daban-daban, hatta mu 'yan ƙasar America da muke da 'yancin mu zaɓe, kuma muke a wasu ƙasashe daban muna da ikon mu je embassy ɗinmu mu jefa ƙuri'a, kuma tabbas za mu je mu jefa ƙuri'a a duk inda muke, saboda an hore mu da kan cewar ƙuri'anmu aba ce mai muhimmanci. Kada ka zaci cewa wai ƙuri'ar ka 'yan ƙwaya ɗaya ba za ta canja komai ba, a'a, tana baka wani irin kuzari ganin cewa kai ma fa ka kada ƙuri'a, kuma alhamdulillahi kana da bakin da kenan idan shugaba bai adar da alƙawarinsa ba, zaka bigi kirji ka je ka tambaye shi me isa bai adar da alƙawarinsa ba. Musamman ma shugabanci irin na America dai bawa mutum ƴancin ya je yayi wa shugaba tambaya kai tsaye ba tare da gefe ba. So muna nan muna zuba ido muna jiran, kuma ta Allah ta kasance, saboda a ƙarshe dai Allah ya riga ya san wane ne ko wace ce shugabar America ko shugaban America na 'yan satuttuka za mu sani.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar America. Yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin ƙwararre a fannin nazarin siyasa kuma masani a fannin diplomasiyar ƙasa da ƙasa, Malam Baba Yusuf.
Wato wannan takara da ake yi na zaben shugaban ƙasar Amurka tsakanin mataimakin shugaban ƙasar Amurka na yanzu Kamala Harris da shi kuma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kawo wani sauyi, ko da yake ni a nawa ganin sauyin ba yanzu ya fara ba, na kakkausar maganganu da zage-zage da nuna wariyar launin fata da sauransu. Abu ne wanda yake kusan an saba, idan zaɓe ya karato za ku ga cewa masu takara suna ƙara zafafa kalmominsu a tsakani. Amma idan muka koma baya takarar da shi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya yi da tsohon shugaban ƙasa Obama, da kuma inda suka sake bauzawa da shi Donald Trump yana kan mulki da shi wannan shugaban ƙasa da yake kai Joe Biden, za a ga wato abin yana ƙara zafafa, musamman saboda shi salon siyasa na Donald Trump an san shi ya yi ƙaurin suna wajen kaifin harshe da maganganu wanda yake suke ba su da linzami, wanda shi kasance ya ƙara assasa wannan abu da ke tsakaninsa da Kamala Harris a wannan takara. Haka ma suka yi da takararsa da Hillary Clinton, amma wannan ya ƙara zafafa saboda kasancewar shi Donald Trump, idan aka tuna shekara ta 2020 bai san zai sha kayi ba akan wannan, ya jawo abin da ba a taɓa yinsa ba a America, ya ɗauko 'yan baranda da 'yan daba suka zo suka shiga majalisar Amurka, abin da ya zama abun kunya ga Amurka, suka yi kace-kace da gurin suka nemi masu nakasa ko su kashe kakakin majalisa ta lokacin nan su Pelosi, suka rika neman mataimakin Donald Trump wato Mike Pence akan sun kisa ba da haɗin kai a ce shi ya ci. Already ma ya fara irin wannan maganganun yanzu cewa yana nuna alamun idan bai ci ba kaza-kaza.
To Malam Baba Yusuf, ina ga magana cewa Najeriya na kallon Amurka a matsayin abar koyi ta fuskar demokradiyya a daidai wannan lokaci.
Magana cewa mu kamar Najeriya muna kallon Amurka wato ƙasa ce wacce take ta zama wato abar koyi a maganar demokradiyya, ya zama wato manuni ne gare mu cewa ba dole bane mu je muna koyan abu ko muna kwafansa gabaki ɗayansa, dole ne mu yi amfani da hankalinmu da tunaninmu da abin da za mu kwafa da abin da kuma ba za mu yi amfani da shi ba. Hasali ma mu Afirka muke ba Amerika muke ba.
To shin akwai wanda kake ganin zai kawo sauyi a cikin 'yan takara, Kamala ko Trump?
A maganar ko Donald Trump ko ita Kamala Harris, kowannen su ya zama shugaban ƙasa, ba na ganin za a samu wani sauyi na ɓangaren tattalin arziki ko ɓangaren dangantakar Najeriya da Amurka wanda zai kawo mana cigaba ko kuma Afirka baki ɗaya. Kamar yadda na faɗa a wani bayani da na yi na sharhi, kowannen su ya zama shugaban ƙasa, tsarinsu na dangantakarsu ta cinikayya da ta tattalin arziki da Afirka ko Najeriya ba zai sauya ba. Saboda haka ni a gani na ba za ta sake zani ba kowannensu ya zama shugaban kasa. Haka zalika abin da yake faruwa a Gaza tsakanin Israel da Palestine ko abubuwa da suke faruwa misali a Sudan da sauransu. To saboda haka kuma Amerika ana wa hasashen su ma suna fuskantar wani sabon sauyi na siyasa demokradiya a Amerika. Saboda Donald Trump ya kawo wani sabon tsari na siyasa wanda zai canza launi da salon siyasa a Amerika. Ko zai a ci gaba haka ko ba za a ci gaba haka kuma nan sai mun ga wa zai ci wannan zabe.
Ina kuma ga batun yin amfani da kalamai masu tsauri a yayin gangamin yakin neman zabe daga ƴan takarar Republican da ma Democrat din.
Wato cece ku ce da maganganu masu kaifi da kakkausan murya tsakanin ƴan takarar neman shugaban ƙasar Amerika, wato mataimake shugaban ƙasa da yanzu Kamala Harris da shi kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Abu ne wanda yake ya assasa hasali ya samu asali tun fil azal, sai dai lalace wasu ko kuma kaifinsa ya ƙara ƙaruwa tunda tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya shigo takarar shugaban ƙasa Amurka. Kun ga wannan launin tsakaninsa da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya sake yin irin wannan halayya tsakaninsa da Hillary Clinton ɗan takarar Democrat a wannan lokaci, an kuma komo gwabza tsakaninsa da shugaban ƙasa na yanzu Joe Biden. Salo ne na siyasa na Donald Trump wanda ya ƙara assasa siyasa ta wato gaba. Kamar yadda nace wannan ba sabon abu bane, idan aka koma ba aka gani, idan dai aka zo siyasa ko ta neman gwamna ko ta neman sanata ko ɗan majalisu da shugaban ƙasa musamman idan abin ya zo kusa ana samun wannan.
Duk da cewa ana kallon zaben Amurka na wannan lokaci a matsayin mai cike da rashin tabbas, ana sa ran cewa mafi akasarin masu kada ƙuri'a za su hallara a rumfunan zabe kuma wasu za su tsaya a kirga ƙuri'u a gaban su. Sa'annan da alamun ba za a sanar da wanda ya lashe zaben ba sai an shafe wasu kwanaki. In ji manazarta a fannin siyasan. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin da suka bada ra'ayoyinsu. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. ƴan kwanaki gabanin zaben Amurka, kasashen duniya na ta muhawara tare da bayyana ra'ayoyinsu tare da nuna tasiri da kowane ɗan takara zai iya yi ga kasashen duniya. A ɓangaren kiwon lafiya, ƙasar Amurka ta kafa tarihi wajen ba da tallafi ga kasashen Afrika musamman don yaƙi da cututtuka masu yaduwa da kuma ƙarfafa cibiyoyin kiwon lafiya. Tallafin ya shafi bayar da alluran rigakafi, magunguna da kuma kuɗaɗe. Idan za a iya tunawa, a lokacin annobar cutar corona, ƙasar Amurka ta ba da tallafin alluran rigakafin cutar fiye da miliyan 693 a duniya. Kuma daga ciki an ware miliyoyin alluran musamman don ƙasashen Afrika ta hanyar shirin COVAX, inda Najeriya kawai ta samu sama da allurai miliyan 18. Ko a kwana-kwanan nan da aka samu ɓullar cutar ƙyandar biri wato mpox a Najeriya, gwamnatin Amurka ta samar da allurai kimanin 10,000 na rigakafin cutar ta hannun USAID. Haka kuma muna jin yadda ƙasar Amurka ke bada tallafi na kuɗi, allurai da magunguna, gidan sauro na zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma cutar HIV/AIDS da sauransu. Wannan yasa a duk lokacin da zaben Amurka ya karato, kasashen Afrika ke daukarsa da muhimmanci. Ina tare da tsohon daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba, kuma yayi mana ƙarin bayani ne game da tasirin irin wannan tallafin da ƙasar Amurka ke bayarwa a ƙasashen Afrika.
Ƙasar Amurka tana da tasiri wajen wato kula da harkokin lafiya ba ma wai Afrika kaɗai ba, ko kuma Najeriya, wato kusan a duniya ma gaba ɗaya. Gwamnatin Amurka tana ba da tallafi a ɓangaren lafiya ta ɓangarori kala-kala, kuma akwai ɓangaren da yake directly hukumar ce take yi, kamar ce US Government Support. ko kuma akwai lokaci da take bayarwa a ta hukumominta na kasa, wato kamar a ce Center for Disease Control da take Atlanta, sannan kuma akwai kamar su Institute of Human Virology, akwai USAID, US Government Aid kenan, kuma sannan tana bayarwa ta bangaren waɗansu hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar a ce kuma Lafiya ta Duniya wato WHO, sannan kuma kamar UNICEF wato United Nations Children Fund, da kamar su UNESCO da UNDP. To ga duk wannan kungiyoyin ne na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda kuma tana samun babban tallafin ta ne daga kasar Amurka. Sannan kuma akwai wasu manya-manyan kungiyoyi wanda yake ba na wato Majalisar Ɗinkin Duniya din ba, to amma kuma Amurka tana tasiri wajen taimaka musu, wato kamar su Gavi Global Vaccine Alliance. To duk wannan suna mura tallafi daga wajen Amurka. Sannan kuma akwai bankuna da kamfanoni masu yin magunguna. Misali bankuna kamar World Bank, wato ainihin headquarter din ta ma a cikin Washington yake, kusa ma yake da gidan shugaban kasa. To kaga akwai lalle tasirin a kasar Amurka da aikin wannan banki. Sannan ita ma IMF tana sauraron gwamnatin Amurka sosai saboda tana da kashi mai tsoka a cikin sa. Sannan kuma akwai kamfanoni masu yin magunguna kamar masu yin maganin rigakafi, kamar magungunan wato tsara iyali, sannan kuma da sauran magunguna da yawa da ake taimakawa jama'a da shi. Amurka hakika tana da tasiri akan harkar lafiya ta duniya. Kuma zaben wancewa waye in ya ci za a samu wani tangardo, ko waye in ya ci za a ji kariya, ina ganin cewa kasashen Afirka da kuma sauran kasashen da suke mora da Amerika ba za su samu wani tangarda da yawa ba, saboda ita Amurka kasa ce wanda take da tsarinta, kuma tsarin nan nata yana da wahala idan an samu canjin gwamnati, kiga cewa an samu wani tangarda akan wani taimako da suke bayarwa. So su ba tsari bane wanda za a ce kin ka samu wani sabon gwamnati za a zo a ce komai da canja, ba su cika yin irin wannan ba. Da dai kam ba mu cika gani irin wannan ba. Abinda dai ake iya gani shine ba mamaki wani ya hau ko ya kara wani tsarin, ko kuma ya rage wani dan haka, ko kuma ya dan bada wani kuskurima akan tsarin. Amma gaskiya ba a cika samu wani canji babba wanda har zai shafi irin tallafin da ake bawa kasashe masu tasowa irin su Najeriya da sauran kasashen Afirka da Asia da suke amfana daga kasar Amurka.
A nasa bangaren kwararren likitan al'umma Dr. Hassan Shu'aibu Musa yayi bayani ne kan irin hasashen sauyi da masana ke ganin za a iya samu bayan zaben na Amurka, musamman a bangaren lafiya.
Wanne irin canji za a tsammata bayan an yi zaben kasar Amurka a bangare na lafiya da asibitotinmu da kuma health system dinmu na kasashen Afirka? Na farko dai za a so masana sun hasko cewa za a ci gaba da bada tallafi a bangaren lafiya saboda muhimmancinsa, sannan kuma za a iya samun wato raguwa daga cikin kudaden shiga da ake bayarwa ma gwamnatoci a matsayin tallafi na bangaren lafiya saboda yanayi, musamman ma idan yan majalisar Donald Trump ne suka samu mulki. Na biyu shine health security da kuma pandemic preparedness, wato tabbas irin gudunmuwar da ake bayarwa wurin health security program da kuma engagement na kasashe na Afirika, wato kamar surveillance da shauransu, za a iya samun threat wurin raguwa da shi saboda yanayin ko hankalinsu zai iya komawa gida saboda su samu su kille barkoki da aka samu wanda siyasa take kawowa bayan gaba zabe. Za a iya samun impact na policy changes a kasarmu saboda tallafin da aka saba samu, za ka je asibiti ka ji an baka rigar auna sange na sauro, za a iya maka gwaji, za a iya cewa akwai wani tsari na daban na masu ciwon kanjamau ko sida. To lalle za a iya samun dan canjin yanayi wurin bada funding da kuma wurin gudanarwa da sauransu. Sai kuma inclusion na local stakeholders, wato a decision making. Tabbas kasashenmu muna da wato kungiyoyi na sa kai wanda a turanci ake cewa NGO, wanda suke zaune da irin technical working group da suke zauna su bincika menene ya kamata a ce an yi a bangare na lafiya ko kuma a wanzar da shi a al'ummance. Za a iya samun dan canjin yanayi gurin mu'amalantar su da kuma ba su grant saboda priorities zai iya canjawa. Sannan empowerment na local health system, wato yanayin yadda za a sake muku wato intervention kasashe ko kuma madafai na gwamnati su samu su gudanar da tsare-tsaren su na lafiya. Sai health disparities, wato kullum ana kokarin aga an rage wato bambance-bambance da yake cikin al'umma gurin samun damar ganin likita da kuma samun kulawa a lafiyance. Tabbas idan an samu canjin mulki wanda ya danganci wanda ya zo, ana kyautata zaton wasu daga cikin su, za a iya samun canjin yanayi wanda zai iya kawo gibi wato rara sosai tsakanin shi talaka da mai kuɗi, wanda mai kuɗi zai iya sawa ya samu tallafi bisa ga abin da aljihunsa zai iya kashe masa, zai iya bashi. Shi kuma talaka ba lalle bane hakan ta samu, saboda tallafi na kasashe manya kamar Amurka ya ja baya.
Shima kwararren likitan yara a Abuja Dr. Lawal Musa Tahir ya yi sharhi ne game da tasirin zaben ga kasashen Afrika ta bangaren kiwon lafiya.
Kasashe da dama a Afrika suna amfana daga tallafi iri-iri daga gwamnatin Amurka, misali ta bangaren cututtukan da ake maganin su ta allurar rigakafi, musamman na kananan yaran nan wanda suke kawo matsalancin cuta da kuma wani lokaci kisa. Gwamnatin Amurka ta taimaka kuma tana taimakawa kasashen Afrika da yawa wurin yaki da cututtuka musamman na annoba. An samu taimako ta bangaren magani da kudade da kuma korarwa ga ma'aikata. Misali idan aka tuna cututtuka irin su tarin fuka, irin su HIV AIDS da sauransu, an samu taimako misali sosai daga gwamnatin Amurka zuwa kasashe da dama. Irin wannan idan aka samu canji na gwamnati, dole za a samu damuwa kasancewar ba a samu shin wanda zai zo din, wanda zai ci gaba da irin bada wannan taimako ne, ko wanda zai rage ne, ko kuma ya hana ma gaba daya. To kenan wannan zabe zai yi tasiri a irin waɗannan kasashe da suke amfana matuka.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, da kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Jama'a barkanku da safiyar Lahadi. Sunana Rabi Dr. Ayuba Y. Kanta, chairman na Kristocin Nigeria reshen jihar Kebbi, Nigeria. Yau za mu yi nasihar Lahadi akan magana ta koyi aikata alheri da nagarta. A cikin littafin Annabi Ishaya Sura 1:17 tana kira mu cewa mu koyi yin abin da ya kamata, mu yi adalci, mu kare waɗanda aka danne hakukuwansu kamar su marayu da bauraye. Yanwa babu shakka, yau ƙasar mu tana cikin wani mawuyacin hali na rashin tabbas, na rashin yarda da juna. Abinda ya kawo wannan rashin aikata alheri da kuma aikata adalci, yau za ku ga ƙasar mu ta rabu. Allah ɗaya sai iyakan rabuwan kawuna da muka sami kanmu a ciki, rabuwan kawuna na addini, na kabilanci, na kowane iri. Wannan ba zai kawo mana ci gaba ba. Abinda muke bukata yau shine duk wanda Allah ya ba su shugabanci su zama masu aikata alheri. So domin haka, duk wanda Allah ya daura musu wannan haki na shugabanci, mu koma ma Ubangijin Allah, mu koyi aikata alheri da kuma nagarta, mu zama mutanen masu kyautatawa, mu zama mutanen masu yin gaskiya. Gaskiya guda ce, idan aka kauce mata dole a dawo mata, domin rashin gaskiya sa muka fada a cikin yanayi da muka sami kanmu a yau. Amma idan muka koma wa Ubangiji Allah, mahalaccin sama da kasa, mai komi mai kowa, shi da kansa zai gyara mana. Duk wanda ya gyara ya sani, wanda ya bata ya sani. Babu wani wanda bai sani idan ya gyara ya sani ba, babu wanda kuma bai sani idan ya bata bai sani ba. Fatan mu shine Ubangiji Allah ya ba mu ikon da zamu yi gyara mai ma'ana, yadda kasan mu zamu samu walwala. Ubangiji Allah kuma ya sako mana da ni'ima. Allah Ubangiji ya sama kasar mu albarka, ya sama duk duniya baki da albarka, da zaman lafiya, zaman lumana. Na gode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.